Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka saki dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 30 ga watan Agusta. To ko me ya dami kungiyar zawarmawa mazauna Najeriya har ta kira taro?
Wannan fitina da ake so a haddasa Niger da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goyo baya sojoji a kai hari ma Niger.
Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da shirin jaridun kamar amma yanzu a kyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A ranar 10 ga watan Satumba ne shugaba Joe Biden zai kai ziyara a kasar Vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe na G20 a birnin New Delhi na kasar India. A kokarin da Amurka ke yi na zurfafa alakar ta a yankin, Vietnam na da muhimmiyar rawa da za ta taka a wannan fanni, inji sakatariyar jarida a fadar White House Karine Jean-Pierre tana faɗa wa muryar Amurka a taron manema labarai a jiya Talata. Biden ya tsallaka wasu muhimman taruka na yankin guda biyu wanda Indonesia za ta fara shiryawa kwanaki kalilan da suka hada da taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudancin Asia ta ASEAN da kuma taron kolin kungiyar kasashen gabashin Asia wanda ya hada da kasashen ASEAN wanda zai hada kasashen ASEAN tare da abokan hulɗa da suka hada da Amurka da China da kuma Russia. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ita ce za ta halarci waɗancan tarukan a madadin shugaban kasa. Jami'an Amurka sun ce wannan shawara ta tsallake tarukan ba alama ce ta rashin girmama Jakarta ba. A jiya Talata an umurci mazauna yankunan gabar tekun Florida mai hadari da su tattara kayansu su bar wurin a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar Idalia ta samu karfi a cikin ruwan dumi na mashigin tekun Mexico tare da yin barazana haddasa guguwa da ruwan sama mai barazana ga rayuwa. Idalia ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar Cuba a ranakun Litini da Talata. Lamarin da ya jefa lardin Pinar del Rio da ke noman taba a cikin ambaliyar ruwa kana mazauna lardin da dama ba su da wutar lantarki. Idalia ta kara karfi zuwa maki na biyu a jiya Talata da rana inda take kada iska kilomita 155 a cikin sa'a guda. An yi hasashen makwacciyar guguwar za ta isa gabar teku da safiyar Laraba a matsayi na uku inda za ta katsa iska kilomita wato karfin kilomita 193 a cikin sa'a guda a yankin Big Bend mai karancin mutane. Hukumar kula da yanayi ta kasa a nan Amurka a jihar wato a garin Tallahassee ta kira Idalia wani lamari da ba taba ganin irinsa ba tunda ake fuskanta wannan matsala ba taba ko kuma mahaukacin guguwa ba taba yi wannan yanki na Big Bend ba amma wannan ya wato wannan ta iya ta taba Big Bend din wanda hakan ke tabbatar da karfin da guguwar ta yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ba tare da wata mafitar siyasa ba, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar Nijar cewa yana ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa zuwa matsayi na jin kai yayin da ake ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga kana takunkumi da ECOWAS ta kakabawa ƙasar marar teku na addaban ƙasar. Tun bayan juyin mulki da ya hambarar da shugaban ƙasa da aka zaɓa ta tsarin demokuraɗiyya a ranar 26 ga watan Yuli, an yi ta samun rikici na rashin tabbas, inji Emmanuel Gignac wadda ke zama wakilin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jamhuriyar Nijar. Ya ce hare-hare da tashin hankali da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi musamman a kusa da iyakokin ƙasar Mali da Burkina Faso ya fi da sama da mutane 20,000 a gidajensu a watan da ya gabata. a daidai wannan lokacin ne kuma yake cewa kimanin yan gudun hijira 2500 wanda galibi daga Mali da Burkina Faso da ma wasu daga Najeriya sun tsere zuwa cikin jamhuriyar Niger wani yanayi da ya jefa rayuwar yan gudun hijiran da masu neman mafaka da ma waɗanda suke daukar nauyin su cikin hadari
to gaida baba makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku wannan rahoto na taron kungiyar zabarmawa mazauna Najeriya ta kira dan ta bayyana ra'ayinta kan cece-kucen da ake ci gaba da yi kan rigimar ECOWAS da wato gwamnatin mulkin sojan Niger Mustapha Batsari gare ka
Kungiyar kabilar Zabarmawa da ke zaune a Najeriya ta nuna rashin amincewa da daukar matakin soja domin kawar da sojojin kasar jamhuriyar Niger da suka hambarar da gwamnatin farar hula a kasar a wani babban taro da kungiyar ta Zabarmawa da ake kira Zabarmakana ta gudanar a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi ta ce aukawa kasar ta Niger da sojojin ECOWAS ba karamar illa bace domin kuwa ba a san inda lamarin zai tsaya ba Alhaji Aliyu Abubakar shine shugaban kungiyar ta Zabarmawa mai kula da jihohi 17 na kudancin Najeriya ya ce suna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da yayi taka tsantsan akan lamarin
wannan fitina da ake so a haddasa Niger da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goya baya sojoji akai hari ma mutanen Niger to ina kira ga shugabanninmu kusan cewa mutanen Niger iyayenmu ne kakanninmu ne annanmu ne yan uwanmu ne bai kamata a kawo wannan shawara a majalisa ba
ko baya ga batun kasar ta Niger Kungiyar ta Zabarmawa ta ce tana kokarin wayar da kan yan kungiyar akan zaman lafiya da kuma illar zaman banza sannan da bin dokokin kasa da ba ta su ba Alhaji Muktar Mika'ilu shine shugaban kungiyar ta jihar Niger da ya halarci wannan taro na Lakwaja
ku zauna da mutane lafiya ku yi aiki na gari ku kiyaye duk abin da zai kawo zamantakewa matsala tsakanin mutanen zama da su kuma muna yi musu albishiri cewa in Allah ya yarda cin gaba zai zo musu kanin su da zamantakewan sauran yaran da suke zama kuma insha Allah muna kuma kira gare su don Allah duk wani sana'a da ya haramta ga constitution na Federal Republic of Nigeria muna kira gare su don Allah su tsance shi
batun hadin kan yan kasar ta jamhuriyar Niger da ke zama a Nigeria yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka maida hankali musamman a tsakanin yan kabilar ta Zabarmawa kamar yadda shugaban kungiyar Zabarmawan a jihar Kogi Alhaji Atahiru Abdullahi Suguru yayi ƙarin bayani
kowanne ba zabar mai dan uwan ba zabar mai ne Zabarmawa iyayen da kakanninmu an san su da haɗin kai da zaman lafiya shi yasa muke kira ga shugabanninmu a fadin Najeriya su haɗa kai su zantsuntsiya madaurin ki daya
yan kabilar Zabarmawa da suka hada da na kasar jamhuriyar Niger da Najeriya sun kammala taron ne da matsaya guda ta nuna bukatar ganin an kawo karshen dambarwar kasar ta jamhuriyar Niger cikin ruwan sanyi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To a gaida Mustapha yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka za ta baiwa Ukraine karin taimakon soji na dalan Amurka miliyan 250 a wani shiri na samar da bandagogin roka kirai HIMARS da makabai mai linzami samfurin AIM-9M wanda Ukraine za ta iya kare sararin samanta. Wannan ne karin farko da Amurka za ta baiwa Ukraine makami mai linzami na tsaron sararin sama wanda za a iya amfani da shi a gajeren zango a hare-haren sama. Tallafin kayan sojan da ya hada ne da na'urar tone na QE da makamin tarwatsa tankoki kamar makami mai linzami samfurin tow da kuma kirar javelin. wannan rukuni na taimakon soja shine na cikin 45 da shugaban kasa ya bada umurnin tura kaya har daga wakafin kayan yaki na ma'aikatan tsaro tun lokacin da Russia ta kaiwa Ukraine mamaya a watan Fabrairu shekarar 2022. A jiya Talata wata kotun tarayya a Pakistan ta dakatar da laifin cin hanci da rashawa akan tsohon Prime Minister kasar Imran Khan da kuma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku tare da bada umurnin sake shi bisa beli. Amma wata kotu ta bada umurnin sake garkame shi cikin wata shari'a ta daban. Hukumomi da wata wato hukuncin da wata babbar kotu dake Islamabad ta yanke akan shari'ar cin hanci da rashawa ya zo ne a matsayin martani ga daukar kara da kan yayi kan hukuncin da aka yanke masa. Yana mai cewa hukuncin ya saba wa doka kuma an keta masa haƙi, wanda yake cewa an yi shari'an ba bisa adalci ba. Umarnin dakatar wadda zai ci gaba da aiki ne har sai an saurari ƙarar da ake nema a soke hukuncin. An kama dan siyasa mai shekaru 70 a duniya ne tare da daure shi a farkon watan nan bayan da aka same shi da laifin sayar da kyaututtukan gwamnati a ofishi da kuma zargin boye kudaden da aka samu. Kani dai ya musanta aikata ba daidai ba. Hukuncin da aka yanke masa ya sa hukumar zaben Pakistan ta gaggauta haramta wa kan tsayawa takara na tsawon shekaru 5 a ƙarƙashin dokokin ƙasar da suka dace.
Sau gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba ga marigayi Muhammad Wardi. Thank you. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum misararu. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aiwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya inda muka ci gaba da tattaunawa da malama Umul Khairi Abdulmumini Iliyasu da malama Fatima Muhammad Bature akan irin kalubalolin da mata da suka goge a rayuwa suke fuskanta wajen samun abokan zama na rayuwa da wasu dalilan da ke tasiri akan wannan matsalar. A yau ne kuma zamu kammala tattaunawar tamu kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. Lokaci ya cin mana a sa'ilin da Umul Khairi take cewa
idan aka yi maganar aure a daina magana ta wani abu lai sai mataki ce ko kuma nan aure wanda ya kasa muku ko kai na da cewa wani shi shi su tsoron shi ne suna ganin wani lokaci idan ka fi mutum sai ya zama da abin duniyar zai zo ya aura baki ba
na gani
ga bayan an kwana biyu kuma sai aure da zo ya kasa zama lafiya kuma za a shira wannan tsoron kuma ma zan a ba su dama in ka ba mutum dama ne zaka fahimci soyayyar ta Allah da Allah.
To daga nan zamu dora a yau. Malama Fatima na dawo zan so ki kammala wancan bayanin da kika fara da farko.
In kuna cika lokaci ga gani ake cin su kancin tuwa na aure ta. Bai zuba wa kai na mai abota in zuba mata mai abota kuma yana musamman yana ganin cewa wannan ai ba ma a gidan su aka ba sa motsin nan ba. Da tunanin shi da littafin shi ba zai tsaya duba idan me take yin su samu kudin ka hace shi da wannan motsin ba. A'a tunanin mutane da an ganka kana jin mutane miji ne ji baka. Shike nan kana kula mutane ban yan mutane ta fi karfi na ai ba zan iya riƙe ka ba. Ina ma a yau shin Najeriya ne ake wannan in kina tuka mota gani ake cin su karfin tuwa.
To
a gaskiya idan ana son a samu maslahan yawan mata yawan rage kashe-kashen aure da ake fama da shi musamman a arewacin Najeriya da kamar zan har matan ce a yi haƙuri na farko. Na biyu namiji ya duba Allah idan ya ga mace yana son ta ya tabbatar da yana son ta kuma ya ji zai iya zaman aure da ita. Ya obani shi duk wasu abubuwa da za a zo a gaya mai ya toshe kullum shi ya dauke idan shi akan rayuwa da kai kowane dan adam yana da partner din shi babu wanda bai da rayuwa da mutum wacce ta zama ba partner ba kowane dan adam yana da partner din shi to namiji in dai ka ga mace kana son ta ka yi hakuri ka rufe idan ka tafi ka aure ta. Ni kuma mata kar mu zo mu sa a ran mu cewa kurewa ne ke sanata ko wani babban dan kasuwa ko kuma wani dan majalisa a'a ko dan wani in suka ga wanda in su dai ruwa dai dai da su ba su da kitan wanke kan su ce da su ba su da gashin wanke kan su ce da su kitan wanke in kin san madayin su bai kai da su ce kurewa ne ba kan su ce sai wannan wani ki tsaya ki samu mijinki wanda suka ba zai iya zuke su cikin mutunci ya girmama shi girmama iyayensu ki aure shi wannan rayuwar da za a zo a ce sai an zuba kayan lefe an yi wa wancan akwati goma sha biyu wancan ishirin bai ci ya yi musu iya daidai ƙarfin da zai iya. Al'ada ce ba addini ba ne kayan lefe al'ada ce sadaki shi ne kaɗai yadda mai muhimmanci a cikin aure sai da biyu daga wannan babu wani su wani kudin waye kudin waye in iyayen ku sun hana ki ta aure ki ta kuma sallan ta daura mu ta aure ba ku wanda zai ce auren ki ga yi ba dan mijin ki kina son ki ba shi da karfin da zai miki wannan kayan kashe shi da ai wannan abu ba malama Aisha yana karasawa maza suna jin aure wannan kayan bai fan ba yana karasa maza suna jin yin aure saboda in ka duba a tsamfani da ka san lef na waje aka sa a bala ne waje aka sa ta kai ni da yi wa wanda kai sun ce su an nufi kuma wanda suke so bai kai wannan karfin ba dole ita ce bai ci ba.
To malama Umul Khairi ta yaya za a samu maslaha akan wannan kalubale?
Kiran da zan yi bukar inda matsalar ta fi zuwa ma akasari daga
wani za su samu manya so ya yi da gaske kuma shi bai dauki wannan abu bayan matsala ba amma sai ki samu familin sa sai ba za su bari ba tana ganin kaman bai kamata dan su wani zaki ci a alamun karama zai fi iya controlling din ta a za su fi iya mishi biyayya su ma iyayen su ta kan dan wa'annan matan a matsayin ƴaƴan su su sa su a shin din ƴaƴan su idan ƴar su ce shin za su bari a aure ta ko za su hana idan za mu iya kai wa juna wannan kungurin da adalci ina ganin duka wannan matsalolin da muke kallo zai kawo duk da dai cewa shi aure lokaci ne da yadda kake tunanin kawo shi idan lokacin sa bai zo ba ba za a yin ba amma kuma kamar da kika faɗa akwai abubuwan da za a iya avoiding wa'inda za su iya rage mana wa'innan matsalolin a society mu idan muka yi fahimtar haka insha Allah ba za a samu matsala ba
nan ma fatan zaki ga akwai wani case haka da akai kwanakin ba ba wai ba shi da shi bane amma baya daukan dawainiyar matar da ƴaƴan nata ai dawainiyar ƴaƴan shi na shi ne ba na uwar su bace dawainiya ta uba ne yawa to wannan ake dubawa ake gani ake cewa sai nayi tsantseni zan auri wannan
sai ake duba saboda ni tun da ina da tsantsiya kuma kungiyar dan ina shiga ina ga dan mutane
haka
in kika ga wata matar da ake taba cewa tana da matsala ba saboda jikinta ga shi ma a haka da kyau amma in ka kusa ka ga ya fara zuciyar ka sai ka tausaya masa ba kuma dan ba halin bane ba da kika mijin akwai gona da shi amma ba za a bayar ba na rasa mutanen mu ne suke gane shi da irin wannan ba za ka wada ka gidan ka ba za ka wada ka waje ka mai amfani na da ka akwai wani abu da na yarda da shi na yarda da wannan abin gaskiya yau zan ci masu kuɗi sun fi rikon aure
me yasa
ba zai je guda ɗaya yau zan ci za su ga su muka zo ne da cike da lissafi suna da plan mu kuma mutanen mu wanda za su ga ba su da ƙarfi ba su da lissafi a rayuwa babu plan
babu tsari
kawai babu tsari kawai abu ake yin shi ka ake yin abu ba a lissafin mai zai zai idawo in duka lura ko a kara karen aure mutanen mu sun san ƙarfin su bai kai ba sun fi kara karen aure
haka
mai idan yi wannan rashin lissafi da rashin tsari zai idan yi wa mutum mai kana da yara sai sun shiga baka tsara musu rayuwar su ba amma ka karo mace wannan mutum da ka karo ce da ba za ki da haifar ma yaya
maza suna da son mulki da mallaka akan matansu shi yasa ba sa son tunkarar matan da suka yi karatu ko kuma kai wani zarra a rayuwa
kamar yadda na faɗa yawanci ko a irin Instagram haka ko in na fita ni kuɗi da ke faɗa shi ilimin yana sanar da kai abubuwa guda uku ne daga ina ka so ina za ka je siya ne mai kai kuma daga lokacin da ka san wannan abin ji kenan ka gama rayuwa yawancin mutanen da za su ga cewa ba su son su auri matan da suke da jirgin ilimi to magana gaskiya su a karan kansu su ma ba su gama ilimantuwa ba ba kuma su gama sanin cewa sun su wane ne ba
nisa
saboda sai ka san kai wane ne tukunna za ka san ya za ka zauna da shi ma wannan irin kalan da kun ya kamata ka zauna da shi a mu'amalan aure shi aure ba wai ana yin shi ba ne na wani wa'azi ba ana yin shi ne in Allah ya so ya nufa sai mutuwa ake tuna karaba in ba wani kwakwaran abu ne wanda isa biyu da ke an rabu ba to sai ka tsaya ka ga cewa waye kamata in aura wani ne fasina ba waye kamata in jin iya rayuwar aure da shi to daga lokacin da namiji yake tsoron ya auri macen da ta karanci ta ilimanci ko don ta kai wani mataki a ilimi to a gaskiya bai san kanshi ba shi ma bai gama karantuwa ba bai gama sanin da ka ina yake ba ina ja shi kuma zabe ne shi inda a ce Allah ya sa mutane yanda suke karantuwa wanda suke da ilimi wanda suka san kansu su za su tsaya su rika yi wa kansu lissafin wajen aura in rayuwar aure da su da ba a rika samun
matsaloli da ake fuskanta a gidajen aure ba
matsalolin aure ba
sauraro duka-duka a nan ka kammala wannan maudu'i da muka fara tattaunawa a kai muku ne da suka gabata amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu da Fatima Muhammad Bature sai wanda daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Don fara hajjari yayin namu na wannan makon ne dai da jaridan Gardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta bayyana mana cewa haka da yi wayatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi wayatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata. Shugaban kasar Kamaru Musa Folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren. Jaridar Imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa. Yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta fama ne suka ce wasu cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Afrin Media anda ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba Folbiya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa. Shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana bayan da mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma ga labarai amman a takaice.
To a takaice a ranar 10 ga watan Satumba ne shugaba Joe Biden zai kai ziyara a kasar Vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe ta G20 a birnin New Delhi na kasar India. A kokarin da Amurka ke yi na zurfafa alakar ta a yankin, Vietnam na da muhimmiyar rawa da za ta taka a wannan fanni, inji sakatariyar jarida a fadar White House ta wato Karen Jean-Pierre Tinam tana faɗa wa muryar Amurka a wani taron manema labarai. A jiya Talata an umarci mazauna yankunan gabar tekun Florida mai hadari da su tattara kayansu su bar wurin a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar Idalia ta samu karfi a cikin ruwa mai dumi na mashigin tekun Mexico tare da yin barazana haddasa guguwa da kuma ruwan sama mai barazana ga rayuwa. Idalia ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar Cuba a ranakun Litinin da Talata, lamarin da ya jefa lardin Pinar del Rio da ke noman taba a cikin ambaliyar ruwa da kuma mazauna lardin da dama ba su da wutar lantarki. Ba tare da wata mafita a siyasance ba, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar Nijar cewa yana ƙara taɓarɓarewa a cikin gaggawa zuwa matsayi na jin kai yayin da ake ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga. Kana takunkumin da ECOWAS ta kaka ba wa kasar mara teku na ƙara addaban kasar.
To masu sauraro ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya kai na gabatarwa, sai producer mu Solomon Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Jonah Cummings, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.